kayakin tallafin da suka haɗa magunguna, kujeru, wuraren zuba shara da marandunan ruwa na zamani na mako zuwa ne, yayin da ake kokarin tada komadar makarantun da rikicin Boko Haram ya shafa a jihar Arewa maso gabas. A jihar Adamawa, ɗaya daga cikin jihohin da rikicin na Boko Haram ya shafa, haɗakar ƙungiyar dilalaman Fetu ta Najeriya wato IFMA sun ko bayyana cewa ɗaukan wannan mataki na mako cikin gabaran da ƙungiyar ta soma ne domin haɗa ƙarfi da ƙarfi a ci gaban ilimi. Tun farko da yake jawabi, mai mantaba Lamidin Adamawa Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustapha, wanda ɗan Amar Adamawa kuma hakimin jimeta Alhaji Muhammadu Bafari da ya wakilce shi, ya ce lokaci yayi da za ma daina dogaro da gwamnati akan kowane lamari.
Primary school muna alfahari da makarantar nan ne, makarantar da muka fara karatu lokacin ana kiranta NA Primary School. Don haka don Allah ki kai sakon nan kuma a maida hankali a shi wakilin makaranta zai dinga zagowa, ko kuma ya nada wani wakilinsa ya zago ya zo ya duba menene yake faruwa. Ko yaushe maganin nan ku aje shi mai kyau yadda za a yi amfani da shi. Na tabbatar da wannan budi da himma suka yi, wasu za su yi koyi da su ma su yi, don haka Allah ya sa yaran mu su amfani wannan magani.
Da suke jawabi, shugabannin makarantun firamare da suka samu wannan tallafi a jihar Adamawa sun ko nuna farin cikinsu ne bisa wannan kayakin tallafi da suka haɗa magunguna, kujeru, wuraren zuba shara da kuma rundunar ruwa.
Wallahi wanda suka shirya wannan gagarumin taimako, Allah ya saka muku du'a. Shugabanninmu da suka bada gudunmawa kamar yadda muka ji kowa da irin abun da ya yi, to dama lada kowa da irin tashi, da wanda ya bada shawara, da wanda ya bada wani abu, Allah ya saka muku da alkhairi. Ubangijin Allah mai da kowa gidansa lafiya, a madadin makarantu wa'inda aka ba mu kyauta insha Allah. In Allah ya yarda, kamar abinda shugabanni suka gaya mana, insha Allah ba za a samu matsala ba. Allah ya taimake mu, insha Allah ba za mu ji kunya ba.
Hakika yau ni a gare ni rana ce ta farin ciki wacce ba ta misaltuwa.
To kuma shugabannin kungiyar dilalaman Fetu din ke cewa ne game da wannan yunkuri da suka soma a yanzu? Alhaji Abubakar Abdullahi Butu shine ma shugaban kungiyar ta IFMA a jihar Adamawa, yace za su ci gaba da irin wannan tallafi da min fidda dan duma da kabewa.
Kuma mun duba abin da ya kamata mu taimaka wa al'umma ne, ba don komai ba. Jama'a sun fi sanin mu da sayo mai daga dafa-dafa na Najeriya mu kawo shi gidajen mu mu sayar al'umma. To da yawa sun cewar ana iya bada taimako irin waɗannan da makamanta su ba, domacin mafi yawa taimakon da muke yi din wanda ya kawo kansa da wanda ya zo wajen mu in yana ma din inda dalilin yi din muka yi iya bakin kokarin mu. To amma irin wannan ba mu taba yin sa ba sai wannan karo. Mun yi ne kuma don mu taimaka bisa ga irin canjin lokaci da aka samu a cikin damuna da ake ciki. An sani an yi fama da ciwon zazzabi, typhoid da dai makamantan su. Sa'annan yanzu kuma ana fita damuna din ana kokarin shiga rani. To dole akwai canjin yanayi, shi ma kuma akwai matsaloli. To taimakon da muka yi din muka duba, idan muka bada namu gudumawa akan abin da gwamnati take yi, kuma mun bada namu tallafi, kuma mun yi kira ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa, ba sai na man fetur ba, idan kowane ɗan kasuwa ko kuma kowace ma'aikata mai zaman kanta za ta bata nata taimako a shekara, to lalle wata ran za a nemi irin waɗannan matsalolin babu. Mun haɗa ƙarfi da ƙarfe, mun taimaki gwamnati da kanmu baki ɗaya da 'ya'yanmu. Wannan shine mun.
Kamar yadda bincike ma ke nunawa, a jihar Arewa maso gabas akwai fa makarantu da dama da ke cikin halin ha'ulayi da ke buƙatar tallafi a yanzu, ko da yake a kullum gwamnatoci cewa ma suke suna nasu ƙoƙari. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.